Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60-25 da kuma 19. Za kuma yi kama matashar VOA Africa kan mita 102.5 da ke Yamai. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su samu matashar FM ta Alpha Radio da ke kuma si baya ga haka a kodayaushe muna nan a shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron Mahmud Lalo ne tare da Nazir Ahmad Hausawa muka sake dawowa a shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, 4:30 kenan na yamma a nan Washington DC. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa masu bacin baki a jamhuriyar Nijar sun fara bayyana ra'ayi mabambanta kan shirin da Amurka ke yi na janye dakarunta daga wasu kasashen yankin Sahel da suka hada hadda jamhuriyar ta Nijar. Kuma kan wannan batu za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana ra'ayinku. Ya kuke kallon wannan lamari? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555. Kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar. Muna kuma tafa da labarin wasanni wanda Murtala Faruk Sanyina zai gabatar, amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Masauraro assalamu alaikum. Kamaru ta sake bude makarantu 40 akan iyakarta da Najeriya, waɗanda aka rufe su shekaru 4 da suka gabata saboda barazanar har-haren Boko Haram. Amma a yayin da ɗalibai ke murnar komawa makaranta, da yawa daga cikin malamansu ba su koma ba. A saboda haka an maye gurabansu da sojojin haɗin kai da ke yaƙi da mayakan ƙungiyar ta Boko Haram. Kamaru ta rufe makarantu 60 a yankin daga watan Disambar shekarar 2014 saboda barazanar 'yan Boko Haram. Kamarin ta ce ɗaruruwan mayakan Boko Haram sun kai hari game da ƙona makarantu, ciki har da makarantar firamare ta Limani. Misalin Ibrahim Nasiru yana ɗan shekaru 9 a lokacin da aka rufe makarantun. Shi da iyayensa suka gudu zuwa ƙauyen da ke makwabtan da su, inda Nasiru bai samu zarafin ci gaba da karatunsa ba. Sai kotun ƙasa da ƙasa da ke shari'ar manyan laifuka ta yanke hukunci a yau Alhamis na cewa tana da hurumin binciken zarge-zargen da ake yi na cewa an tilastawa kwararar musulman Rohingya daga Myanmar zuwa makwabciyar ƙasar ta Bangladesh a matsayin mummunan laifin cin zarafin al'umma. Kotun da ke a Hague dole babbar lauya ta yi nazarin hukuncin a yayin da take ci gaba da binciken lamarin a matakin farko na munanan laifukan cin zarafin da aka yi wa al'ummar ta Rohingya. Hukuncin ya biyo baya ne bayan mai shari'a Fatun Bensuda a wani mataki da na bazata ta yi tambaya ga alƙalan ra'ayinsu don ta ji ra'ayinsu akan ko za ta iya yin binciken korar mutanen a matsayin mummunan laifi akan mutanen. Binciken na farko wanda zai tabbatar da ko akwai cikakkiyar shaida ta ƙaddamar da cikakken bincike. Kotun ta ce dole a kammala shi cikin lokacin da ya dace. Labaran duniya kuke sauraro daga sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. An yankewa sojojin Sudan ta Kudu guda 10 hukunci bisa laifin yin fyaɗe da kashe mutane a yayin sumame a wani otel da ke Juba a shekaru 2 da suka wuce. An kashe wani ɗan jarida na ƙasar tare da wasu ma'aikatan agaji na ƙasa da ƙasa guda 5 da aka yi wa mummunan fyaɗe a yayin da wasu sojoji kimanin 50 zuwa 100 suka afta otel ɗin Teren a kudancin babban birnin na Juba. A Sudan ta Kudu a watan Yulin shekarar 2016, kamar yadda manajan otel ɗin ya bayyana. Haka kuma an harbi ma'aikacin agaji ɗan Amurka gami da yi masa rauni a yayin mamayar. Alƙalin kotun soji ya yanke wa sojojin hukuncin ɗaurin shekaru 7 zuwa ɗaurin rai da rai a yau Alhamis. An sallami wani soja da ake zargi wanda ke fuskantar irin waɗannan laifukan sakamakon rashin shaidu. Haka kuma alƙalin sojin ya umarci gwamnati da ta biya diyar dalar Amurka 4,000 ga kowace mace da aka yi wa fyaɗe. Haka kuma a baiwa waɗanda suka mallaki otel ɗin fiye da dalar Amurka 2,000,000. Soja na 12 da ake zargi a mamayar ya mutu a tsare. Kasar Habasha ta sake bude ofishin jakadancinta a Eritrea, mataki na baya-bayan nan na ƙara inganta dangantaka tsakanin ƙasashen biyu bayan rikicin shekaru 20. Kafar yaɗa labarai da ke da alaƙa da gwamnatin ta faɗa a yau Alhamis cewa Prime Minister Abiy Ahmed ya sake bude ofishin jakadanci a Asmara na babban birnin Eritrea a wani takaitaccen biki da shugaba Isaias Afwerki. Shugabannin biyu za su yi wani taron koli tare da shugaban Somalia Muhammad Abdullahi Muhammad daga baya. Shugabannin Koreya ta Kudu da Koreya ta Arewa za su gudanar da taron koli a Pyongyang daga 18 zuwa 20 ga wannan wata na Satumba idan Allah ya yarda. Mai bayo shugaban Koreya ta Kudu Moon Jae-in shawara kan harkokin tsaro Chung Yu-yong ya bada sanarwar ranakun a yau Alhamis a Seoul kwana daya bayan ya jagoranci wakile zuwa babban birnin Koreya ta Arewa domin kammala shirye-shiryen. Chung yace shugaba Moon da shugaban Koreya ta Arewa Kim Jong-un za su maida hankali ne akan wasu matakai na yin watsi da shirin makamin nukiliya. Chung da kansa ya kai wasikar da Moon ya rubuta zuwa ga Kim a yayin tafiyar.
Nazir Ahmad Hausawa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a farkon makon nan ne ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta bayyana wani shirin janye dakaranta daga wasu kasashen Afirka da suka hada da Niger, Kamaru, Kenya, Libya da Tunisia. Inda ta ce za ta mayar da hankali kan kasashen da ke da manyan matsalolin tsaro. Dangane da haka wakilin Musulmi Muhammad Barma da ke Yamai ya ji ta bakin masu sharhi kan harkar tsaro. Da farko ga Alkasim Abdulrahman.
Janyewa sojoji na musamman na kasa Amerika daga kasashen Afirka musamman jamhuriyar Niger da Mali da sauransu zai kawo wani cikas musamman ga sojojin kasashen Faransa wanda in ba su yi hankali ba a lokacin da suke neman goyon bayan ita kasa America na musamman bisa ayyukan da suke na yaki da ta'addanci za su kasance su kadai kuma su kadai ba su iya yin aikin da ke gaban su wanda suke son su yi a gaskiya abin da ke gaban na kasashen mu ya fi karfin su kasashen namu in ka kalli abubuwan da suke faruwa a Syria abubuwan da suka faru a Iraki Afghanistan da sauransu to kasashe irin namu wanda suke da rauni barazanar ta haƙa rin su kadai sai da musaya husaha da musaya bayane da goyon baya da gudunmuwa ta kayan aiki na zamani na kwarmato da lokon asiri.
Alkasim Abdulrahman kenan wani mai sharhi a fannin tsaro. Yanzu kuma ga dambaji san Allah jami'i a kungiyoyin masu fafutuka wanda ke lalemar habun da matakin da Amurka ke so ta dauka na janye dakarunta.
Abu ne wanda zamu tabawa inda fisibi da lahiza su bane kasashen babu wani sheri a cikin ta yanzu su tashi su bar mu na kasashen mu su dade hannuwansu bisa harkoki na kasashen mu shi zamanto mutum mu mu'amala da su shi zamanto mu'amala ta kasa da kasa wanda za a yi su ciri ba mu ciri ba.
Dambaji san Allah kenan wani jami'i a kungiyoyin masu fafutuka a jamhuriyar Niger. To kuma kan wannan batun na kokarin da Amurka ke yi na janye dakaranta daga wasu kasashen Afirka ciki har da Niger zamu bude layukan mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku shin ya kuke kallon lamarin kafin mu bude layukan mu shakata da wannan waka.
Bye. yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202 205 2655 domin a bayyana ra'ayi 202 205 2655.
To kada manta ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kiran mu na farko ya fito ne daga jihar Kaduna. Wane ne akan layi?
To sunana Sabo Kima, ina kiran ku daga nan Maraba Jos Kaduna a Najeriya.
To madalla muna jin ka Mallam Sabo.
Sai wato ra'ayina akan wannan dauke sojoji da ra'ayi na Amerika daga jamhuriyar Niger. To ko muna musu fatan alkhairi idan dauke su shine yafi alkhairi Allah ya tabbatar da shi idan kuma ba alkhairi bane to Allah ya zaba mana abin da yafi zama alkhairi domin dai burin mu a har kullun Allah ya kawo abin da zai kawo mana zaman lafiya a ita kasar Niger da sauran kasashen mu na Afirka gaba daya. Nagode da fatan za ku tashi lafiya.
Sabo Kima kenan daga jihar Kaduna. Bari mu je jihar Yobe. Wane ne kan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Kuna tare da Bubuwan Zam kasuwar da Maturu da Maturu fatar gwamnatin jihar Yobe.
To muna jin ka Mallam Buba.
Wato ni ra'ayi na dauki sojojin nan da za a yi a jamhuriyar Niger. Za mu ce muna farin ciki kuma za mu ce muna bakin ciki. Dangane da zaman lafiya da aka dan samu dai dan gwagwaro to amma yana da kyau da a ce sun yi training a sojojin mu na Niger da Najeriya da Chad da Kamaru. Sun san makamar aikin yadda sun suka tashi ma za su yi kokari da kansu.
Eh dama akwai irin wannan horo da ake ba Dakarin na kasashen Afirka da yake dama su suna nan anan Dakarin na Amurka.
Haka. To Allah ya samu dace. Allah mai da su gida lafiya. Sunana Bubuwan Zan kaso da Maturu ku tashi lafiya.
To muna godiya Mallam Bubuwan Zan daga jihar Yobe. Bari mu je jihar Niger. Wane ne akan layi?
Ibrahim ne yake hula garin mai gode a Kimba.
Ya wato muna jin ka.
To gaskiya dai ra'ayina akan wannan sojojin to abinda alhijin suke so su shuka muna kasashen Afirka to mu muna ganin da cewa sun cika gore su. Don saboda idan za mu kwantar da hankali mu dubi irin yaƙe-yaƙen da ke faruwa a Afirka, ƙasar mu ta Afirka, to za mu ga akwai hannun su daga ciki. Abubuwan da suka shuka to suna ganin gurin su ya cika shine za su koma kasashen su.
Kamar me ne kamar me suke shukawa kenan kake nufi?
Kamar su ainihin kasashen Turawa suke da hannu a kan wannan kashe-kashen da ke faruwa a kasashen mu musamman ma nan Najeriya.
Amma kana da hujja ne?
Eh to ga hujjoji nan tunda makaman da duk ake yaƙe-yaƙe nan da su daga garin suke fitowa hujja ta kenan.
To wallahi muna godiya da wannan ra'ayi naka. Muna jihar ta Niger har ila yau. Wane ne akan layi?
Ni ne akan layi. Ni ne Shehu Ibrahim from Niger State Leader.
To muna jin ka Mallam Shehu Ibrahim.
Ni ne kuma Shehu abun ra'ayi na ne shi da cewa Allah raka taki gona. Dama zaman su a Afirka ba alheri bane gare mu.
Amma
mun san ba ma kawai san san a zaman su Afirka tare da mu.
Mallam Shehu, wasu suna gani kaman suna taimakawa wajen tabbatar da tsaro kuma suna horar da Dakarun na Afirka.
A ina ni dai ban gani ba ni ban ji ba kuma su ne suke ma mana kamar mun sai fara kirin nan na karshe wanda ya sauka a layi kuma wallahi su suke da hannuwa a duka kace-kacen da ake yi a Najeriya. Kamar misali kayan da aka yi yaki da shi a Libya wallahi su ne suke yawa cikin Afirka har yanzu suke ake barna da shi a duk a fadin Afirka wanda muke tare da shi. Ina fatan ku kaci lafiya domin daraja Annabi.
Amin. To ra'ayin Shehu Ibrahim kenan daga jihar Niger. Bari mu je jihar Kogi. Wanne ne akan layi?
Assalamu alaikum. Ina muku fatan
alaikum. Wa alaikum salam. Mu ma haka.
Ni a dalilin gadda a jihar ta jihar Kogi.
Wane?
Jiniya Yalwa.
To muna jin ka Jiniya Yalwa.
Amma ku fata alheri tsakani da Allah sojoji suna yin kokari ba kaɗan ba tsakani da Allah. Har ma cewa ko suna wani abu suna iya kan kokari mu muna yaba musu ba kaɗan ba mu dai talakawa tsakani.
Mallam Jiniya Yalwa, muna magana kan Dakarun. To layin shi ya katse, bari mu sake komawa jihar Yobe. Wane ne akan layi?
Muhammadu Wasu mai manja Yobe State guda local government.
Eh wato muna jinka Malam Muhammadu.
To ni dai to wannan sojoji in shi ya kai alheri to mu dai muna fatan zaman lafiya duniya gabaki daya muke fatan Allah babu zaman lafiya.
Amin.
Ni ne Bose mai manja.
To muna godiya kware malam.
Yobe State guda local government.
Tuma da lamun gode kwarai da gaske da wannan.
Adila nagode nagode.
Gudunmawa taka muna jihar Tivi har ila yau a binnin Fatisko. Wane ne akan layi?
Alhaji Usman ne daga Fatisko.
To muna jin ka Alhaji Usman.
Gaskiya irin wayannan abubuwan inda za a tsaya akai to abu ne wanda zai taimaka gaskiya tsakanin Allah zai kawo tsaro sosai.
Wani abu kenan? To da fatan Alhaji Usman na Potiskum zai saki kiran mu wurin saki komawa jihar Kaduna. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Muhammad Lalo barka da yammaci.
Yawwa barka dai Alhaji.
Sunana Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar Kawo Kaduna Nigeria.
Barka da wannan lokaci Alhaji.
To alhamdulillah duk da ni ne shugaban masu kiran waya na gidan radio BOA na Nigeria.
To
yau da radio ta dan yi tsashake min ban ji maudu'in abin da ake tattaunawa.
To a gurguje muna batu ne kan shirin da Amurka ke yi na janye dakarunta daga wasu kasashen Afirka takamaimai hadda jamhuriyar Niger a ciki. Muke so mu ji ra'ayin ku, ya kuke kallon shi wannan lamari?
To gaskiya dai ni ana ra'ayi saboda kaga wayannan ƴan ta'addan dai har yanzu dai akwai su a Niger da Nigeria. Idan aka janye wannan dakaru gaskiya ana ganin kaga za a iya samun matsaloli wanda yake ya kamata a ce an samu maslahar da za a tsoro ta ko kuma su gaba da zama ko kuma a san yadda ya kamata. Domin kaga fa idan muka dauka kaga dakaru da suna da matukar muhimmanci a gare mu. Da ƙarshe dai ne muku fatan alkhairi, Allah ya sa a tashi lafiya. Muhammad Lalo Alhaji Musa Garo na gode.
To madan Allah muna godiya mu ma. Za mu sake komawa jihar Kaduna. Wane ne kan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Sunana ya Usu da yau madaci karamar hukumar Kauro jihar Kaduna.
To muna jin kamala yau.
Wallahi muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, yau yan boko haram suna kokarin tattara kayansu su koma kasashen su. Saboda ana ce yan boko haram ya kamata duniya ta fahimci su waye yan boko haram. Dan boko haram ana cewa garada ne, ba inda za ya ce gardi shi yake kera bindiga sai ne yake sarrafa bindiga. Wannan dama dirmakinci ne na kasashen mutanen mu wanda su muna tunanin wai suna taimaka mana ne, alhali ba taimako bane. To muna godiya ga Allah, wannan ci gaba ne ga Afirka kuma kalubale ne ga shugabannin Afirka. Dan Allah dan Annabi su tsayan su san cewa wai su wane ne masu tada husuma, saboda in Afirka ta zauna lafiya su ba mutanen nan bayan da za su sai da makaman su. Nagode, Allah ya sa tashi lafiya. Wasu ne madaci.
Muna godiya Malam Ya'u. Zamu sake komawa jihar Niger. Wane ne akan layi?
Hello, Datu Malik da Fatakata.
Wane?
Ndachi Malik.
Yawa, to muna jinka Ndachi Malik.
To yawa, jin wannan yana da kyau, dama zamba take aminci suke yi mana.
Hujja.
Kitinan nan su suke hada saman su a Afrika.
Menene hujjar Kamal Ndachi?
Yawa, kagan ana rikici a Nigeria, ana rikici a Chad, kuma France na da sojoji a wurin. America na soja, idan suka tashi yanzu nan rikici nan zai kare Afrika. Gashi Ivory Coast, gashi kuma nan Togo ana so a yi kuma duk Afrika cikin nan su da sabunan su.
Amma ana ga suna taimakawa da karin Afrika ma wajen horar da su sanin karin sanin makamar aiki.
Eh. Hello?
Eh, muna jin kamalan daci.
To na ce muku duk idan suka je yanzu nan wallahi zinin Afrika zai rige. Ka ga wani yayi magana jiya cewa fitinan da aka hada sa Libya to ko shugaban kasar Faransa sai da sabunan wannan fitinan Afrika. Kuma makaman nan dake yawa Afrika daga Libya suka taso mana. Idan suka je yanzu nan za mu samu sauki fitinan nan insha Allah.
To muna godiya Malam Ndachi daga jihar Niger. Za mu saki komawa Kaduna. Wane ne kan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Amin wa alaikum salam wa rahmatullah.
Sunana Alhaji Baɗi insha Allah, Shu'aibu Alhaji Mahmuda Giwa da ke Kaduna.
To muna jin ka Alhaji Baɗi.
To gaskiya ni ma zan gode ma Allah subhanahu wataala ne da yake sa duk dai inda dai abubuwan da ke faruwa a ƙasar nan namu, to mu muna zargin waɗansu ne kawai suke ɗan sa mana to tunda za su janye ba wai kai ɗaya mun ce ko su ne suke abin nan ba. Amma dai muna gode ma Allah, dai Allah ƙara zaurar da ƙasar mu lafiya, duk masu hannu da da abin nan a cikin wannan rikice-rikicen namu da yake a Najeriya, ba ma Najeriya ba, dukkan ƙasa ce. Allah ka sa su daina, da fatan za mu kwana lafiya.
Muna godiya Alhajin Baki daga Kaduna. Ga wani kira mun sake samu daga Niger, wani ne kan layi?
Assalamu
alaikum. Wa alaikum salam. Na Niger kana jin mu?
Eh,
amma akwai dan hayaniya kadan a inda kake, ko zaka dan kauce?
To barin kauce.
Yawwa.
Oh, ina jin.
Yawwa, to bismillah.
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
Magana ake akan sojojin
Amurka da suke shirin janyewa daga kasashen Afirka. Wasu kasashen
Afirka ban gabatar da kaina ma tukun ni ne Alai Adamu daga Lagos. Alai Adamu Sansan.
To muna jin ka Alhaji Adamu.
Ni dai ina farin ciki da janyewar wayannan sojoji da za a yi, don domin mu da mun ba wani abu da suke haddasa mana a matsayin mu na kasashen Afirka, illa fitintunu da zalunci da hauransu.
To Alhaji Adamu, muna jin ka, muna godiya kwarai da gaske, zaka mana afuwa, an daga mana hannu lokaci yayi. Muna godiya baki ɗaya ga daukacin waɗanda suka taimaka suka bada gudunmawarsu. Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafar Najeriya NFL ta dakatar da koci Salisu Yusuf na tsawon shekara ɗaya, tare kuma da ɗora masa biyan tara ta dalar Amurka 5,000. An yankewa Yusuf ɗan shekaru 56 wannan hukuncin ne biyo bayan binciken da hukumar ta gudanar akan zarge-zargen aikata ayyukan cin hanci da rashawa. An kama Yusuf a wani hoton bidiyo yana karɓar kuɗi daga wasu da suka yi da'awar su jami'an kasuwancin 'yan wasa ne da suka nemi zaɓen 'yan wasa biyu domin su buga gasar nahiya. Ba bayyana sunayen 'yan wasan ba, to amma Yusuf ya musanta zargin aikata laifi sa'ad da ya bayyana a gaban kwamitin ladabtarwa na hukumar ta NFF a Abuja. Kwamitin ya ce dakatarwar da aka yi wa Yusuf ta shafi dukkan al'amuran da suka danganci kwallon kafa matakin ƙasa da kuma ƙasa da ƙasa, to amma kuma an ba shi damar ɗaukaka ƙara akan hukuncin a gaban kwamitin hukumar na ɗaukaka ƙara. Dan wasan kasar Gini Abdulrazzaq Kamara Alatilas ya jingine buga wasan kwallon kafa sakamakon ciwon zuciya da yake fama da shi. An shawarci dan wasan mai shekaru 28 da ya taka leda a kungiyar Derby da ya daina buga wasa kai tsaye ba tare da jinkiri ba. A bangare ɗaya kuma, hukumar kwallon duniya wato FIFA ta amince da sauya kasar buga wasa ga dan wasan tsakiya na Valencia Geoffrey Kondogbia domin ya buga wa kasar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. Dan wasan mai shekaru 25 ya zaɓi bugawa ƙasarsa ta asali wato Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya wasa, bayan da ya bugawa ƙasar Faransa wasa a matakin 'yan ƙasa da shekaru 20 da suka lashe kofin duniya a shekara ta 2013. Kana kuma ya bugawa babbar ƙungiyar ƙasar wasa har sau biyar. To sai dai dukkanin wasannin na babbar ƙungiyar wasanni ne na sada zumunci. A Ingila yanzu haka mai horar da 'yan wasan ƙungiyar Manchester United Jose Mourinho yana fuskantar matsin lamba tare da barazanar yiwuwar rasa aikinsa. United wacce ta karkare a kakar wasannin da ta gabata a matsayin ta biyu a gasar Premier, ta yi galaba ne a wasanni biyu, ta kuma sha kashi har sau biyu a wasanni hudu na gasar ta Premier na wannan kakar wasannin. Rahotanni na nuni da cewa kungiyar na zawarcin kocin Wolves Nuno Santo domin maye gurbinsa. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Mutsashen kungiyar ISIS kwata-kwata na ci gaba da zama babban burin ƙasa Amurka. Jagorancin taron dangi da Amurka ke yi don ganin ƙarshen ISIS, kwalliya na biyan kuɗin sabulu domin ya ƙarfafa ƙoƙarin soji da dawo da abubuwan more rayuwa da baiwa 'yan ƙasar Siriya damar dawowa gidajensu a Raqqa da sauran garuruwan da da'ada ISIS take rike da su domin raddin kansu kuma cikin kwanciyar hankali. Taimakon ya hada har da cire nakiyoyi masu fashewa, samar da ruwan sha masu tsafta, gyara wutar lantarki da sauran abubuwan bukatar yau da kullum. Tun a watan Afrilu, ƙasar Amurka ta bayar da gudunmuwa da kuma alƙawurra daga abokananta na taron dangi na kimanin dala miliyan 300 don goyon bayan daidaita al'amura nan take da dabaru farfadowa cikin gaggawa a garuruwan da aka kwato daga ISIS a arewacin gabashin Siriya, wanda ya hada da gudunmuwa mai tsauka ta dala miliyan 100 daga ƙasar Saudi Arabia da kuma dala miliyan 50 daga haɗaɗɗiyar daular ƙasashen Larabawa. A sakamakon waɗannan taimako masu tsoka da sauran taimako, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Heather Nauert, ta sanar da cewa ƙasar Amurka za ta sake tura dala miliyan 230 don ƙarfafa wa Syria, wanda a da kuɗaɗen sai a ƙarƙashin bincike. Mrs. Nauert ta ƙara jaddada cewa yanke wannan shawara ba ta nufin Amurka ta sassauta muhimman ƙudurorinta a Syria. Shugaba Donald Trump ya bayyana ƙarara cewa Amurka a shirye take ta ci gaba da kasancewa a Syria har sai an murƙushe ISIS ɗin gurungum. Kuma ƙasar Amurka za ta mayar da hankali wajen ganin an janye dakarun Iran daga yankunan. Mun yi amanna a cewar Mrs. Nauert cewar ba wani daga cikin abubuwan da ke faruwa da zai kawo wata tangarda ga ci gaban da ake samu na ganin an kawo sassaucin rikicin a siyasance, kamar yadda kudirin Majalisar Dinkin Duniya na 2254 ya tanada. Yake wannan shawara ba ta shafi taimakon jin kai da kasar Amurka ke bayarwa ba. Kasar Amurka ita ce tafi kowace kasa ba da taimakon jin kai a Syria, domin ta ba da fiye da dala biliyan 8 da miliyan 600 don taimakon jin kai tun lokacin da aka fara rikicin Syria ga waɗanda suka rasa mahallansu a cikin Syria da yankin a baki ɗayanta. Haka kuma Amurka za ta ci gaba da aiki da abokananta na kasashen ƙetare don ganin nasarar ƙudurin kawo zaman lafiya a rikicin Syria cikin lumana ƙarƙashin tsarin siyasa na Majalisar Dinkin Duniya. Jama'ar ƙasar Syria sun cancanci samun ƙasar da babu yaƙi da cin zarafin ɗan adam da kuma ta'addanci a cikinta. Wannan shine sharhin murya Amurka da ya kawo muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Yanzu kuma ga labarai a takaice.
Kamaru ta sake bude makarantu 40 akan iyakarta da Najeriya, waɗanda aka rufe su shekaru 4 da suka gabata saboda barazanar har-haren Boko Haram. Amma a yayin da dalibai ke murnar komawa makaranta, da yawa daga cikin malaman su ba su koma ba, saboda haka an maye gurbin su da sojojin haɗin kai da ke yaƙi da mayakan ƙungiyar ta Boko Haram. Kamaru ta rufe makarantu 60 a yankin daga watan Disambar shekarar 2014 saboda barazanar 'yan Boko Haram. Kamarun ta ce ɗaruruwan mayakan Boko Haram sun kai hare-hare gami da ƙona makarantu, ciki har da makarantar firamare ta Limani. Kotun ƙasa da ƙasa da ke shari'ar manyan laifuka ta yanke hukunci a yau Alhamis cewa tana da hurumin binciken zarge-zargen da ake yi cewa an tilasta kwarar musulman Rohingya daga Myanmar zuwa makwabciyar ƙasar Bangladesh a matsayin mummunan laifin cin zarafin al'umma. Kotun da ke Hague dole ta ce dole ne lauya ta yi nazarin hukuncin a yayin da take ci gaba da bincika lamarin a matakin farko na munanan laifukan cin zarafin da aka yi wa al'ummar ta Rohingya. Hukuncin ya biyo baya ne bayan mai shari'a Fatun Bensuda a wani mataki na bazata da ta tambayi alƙalan ra'ayinsa akan ko za ta iya binciken korar mutane a matsayin mummunan laifin akan mutane. An yanke wa sojojin Sudan ta Kudu 10 hukunci bisa laifin yin fyaɗe da kashe mutane a yayin sonu sumame da aka yi a wani otel da ke Juba shekaru 2 da suka gabata.
To masu sauraro, wannan shine shirinmu na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu ne baki ɗaya. Amma idan Allah ya kai mu gobe da safe, za ku ji wasu abokan aikinmu dake da wani sabon shirin da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato ƙarfe 5 kenan na safe agogon Ghana. Kada manta idan ana son a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da video, za a zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin shi Nazir Ahmad Hausawa da ita ne gabatarwa da kuma Julie Leathers Gershon da ta haɗa mana shirin, sai jiniyanmu Malam Suleiman Muhammad Lalu ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Salamu alaikum.